Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 14 ga watan Satumba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji yadda 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa game da katsewar wutar lantarki a fadin kasar a yau Alhamis. Duk da cewa masu sharhi kan lamara sun ce lamarin daukewar wutar lantarki ba sabon abu bane ba a kasar, wannan karan ya zo a lokacin da ake fuskantar tsadan man fetur.
Tsakani da Allah, kusan duk wanda zaka ga yana amfani da musamman yanzu da abin da ya shafi ainihin man fetur yana sawa a masana'antar shi ko kuma yana amfani da shi ainihin diesel, zaka ga yau in ya kunna ma na minti 10 ma manyan generator nan ba karamin ainihin kudi ya kashe ba.
To muna tafa da karin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa Fadar Prime Minister Jamhuriyar Niger ta kaddamar da wani rangadi na fadakar da 'yan kasar game da halin da ake ciki akan ma'adanan karkashin kasa da kasar ta mallaka. Sannan kuma za mu kawo muku rahoton mu na musamman da kuma labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labarin mai karantawa Hawwa Sharif. A yau Alhamis, Amurka ta sanya takunkumi akan kasuwanci da ɗaiɗaikun mutane a Rasha, Turkiya, haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Georgia a ƙoƙarin da take na durƙusar da masu neman kaucewa takunkuman kasuwanci da ke da nufin daƙile samar da kuɗi ga Rasha a yaƙin da take shafe watanni 19 tana ci gaba da yi a Ukraine. Sabon kunshin takunkumin da ɗaya ne daga cikin takunkumai mafi girma da hukumar harkokin cikin gidan Amurka da baitul malam Amurkan ta kakaba. Ta dai kaikaici masu saidawa masu kayayyakin fasahar zamani da ke agaza mata a yakin da take yi musamman kasuwanci da mutane a Turkiyya. Takunkuman dai sun sargafa kadarori da kasuwanci da ke cikin Amurka, mallakar mutanen da kaikaitar dakile ayyukan ci gaban bangaren makamashin Rasha da ke samar mata da kudin daukar nauyin yakin da take yi a Ukraine. A yau Alhamis, kotun kolin Brazil ta kada ƙuri'ar ɗaure shekaru 8 zuwa 9 a gidan kaso kan mutum na farko da aka gabatar a gaban shari'a sakamakon farma ginin gwamnati a Brazil a babban birnin ƙasar a watan Janairu. Mafi rinjayen alƙalan sun kada ƙuri'ar ɗaure Ancio Lucio Costa Pereira, tsohon ma'aikaci a ma'aikatar samar da ruwa ta Sabeso, wanda aka kama a cikin ginin majalisar dattijan kasar a lokacin da suka yi daren mikiya a ginin majalisar bisa laifukan da suka hada da yunkurin yin juyin mulki, rike makami ba bisa ka'ida ba, da lalata gini mai tarihi. Shari'ar dai ita ce babin farko a shari'ar da ake yi ta mutane hudu da aka kama dumu-dumu da laifi na kai hari a kan ginin majalisar. A watan Janairu ne magoya bayan tsohon shugaba Jair Bolsonaro suka afka ginin majalisar dokokin da fadar shugaban kasa da kuma ginin kotun kolin kasar, mako guda bayan shugaba Luis Inacio Lula da Silva ya karba ikon kasar, inda suka kalubalanci nasara da yayi a zaben da aka gudanar a watan Oktoba, suka kuma nemi sojoji su yi juyin mulki. Ƙungiyoyin ayyukan ceto sun ci gaba da aiki a yau Alhamis a gabashin Libya, inda mummunar ambaliyar ruwa ta yi sanadin mutuwar dubban mutane, wasu dubbai kuma suka ɓace. Zuwa yanzu dai ba a san takamaiman adadin waɗanda suka mutu ba sakamakon ambaliyar ruwan da ya faru a ranar Lahadi. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya ambaci ministan lafiya na gabashin Libya, Osman Abdeljalil, na cewa an binne gawarwaki 3,000 yayin da ake ci gaba da shirin binne wasu 2,000. Abdulrahman Algaifi, magajin garin birnin Dana, ya faɗa a gidan talabijin ɗin Al'arabiya cewa ta yiwu adadin waɗanda suka mutu ya kai 20,000. Birnin Dana dai shi ne yankin da ambaliyar ya fi shafa, inda ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya ɓallewa madatsun ruwa suka lalata gine-gine tare da binne unguwanni a cikin laka da wucewa da mutane. Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Koriya ta Kudu ta bayyana takaici kan yadda Rasha da Koriya ta Arewa suka tattauna batun haɗin gwiwar soja a yayin ganawar shugabanninsu, yayin da birnin Seoul ke sa ido sosai kan yiwuwar gudanar da atisayen soja na haɗin gwiwa tsakanin Pyongyang da Moscow. jami'ai sun ce shugaban Koriya ta Kudu Sun Yuk-seol a jawabin da zai gabatar a mako mai zuwa a zauren Majalisar Dinkin Duniya zai yi amfani da wannan damar don jaddada damuwarsa akan haɗin gwiwar soja tsakanin Koriya ta Arewa da Rasha. Duk da gargaɗin da ƙasashen duniya suka shayi, ina da matuƙar damuwa da takaicin ganin yadda aka tattauna kan batun haɗin gwiwar soja ciki har da samar da turaren ɗan adam a taron ƙolin da aka yi tsakanin Koriya ta Arewa da Rasha, abinda kakakin ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Kudu Lim Soo-suk ya faɗa wa manema labarai kenan a yau Alhamis. Koriya ta Kudu na neman ta gana da jami'an diplomasiyar Rasha kwana ɗaya bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un suka tattauna. China ta tura sabon jakada zuwa ƙasar Afghanistan. Wannan shine karan farko da aka tura jakada daga ƙetare a matakin diplomasiya tun bayan da Taliban ta sake karɓe iko a birnin Kabul shekaru biyu da suka wuce. A jiya Laraba, ma'aikatar harkokin wajen gwamnatin Taliban ta bayyana cewa Prime Minister Muhammad Hassan Al-Hud ya amince da takardun jakada Ziyong Shin a wani biki da aka yi a babban birnin Afghanistan. Ministan harkokin wajen Taliban American Mataki shi ma ya bi sahun Akhund wajen marabtar jakadan na kasar China a fadar shugaban kasa. A nan take dai Beijing bata nuna alamar cewa na ɗan ziyo ka iya kai ga amincewa da gwamnatin Taliban a hukumance ba.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. ‘Yan Najeriya na ci gaba da bayyana damuwa sakamakon fadawa cikin yanayin duhu da ƙasar ta yi a yau Alhamis bayan katsewar wutar lantarki daga tashar raba lantarkin da ke birnin Oshogbo a jihar Osun, lamarin da ya shafi harkokin kasuwanci da sauran ayyuka a ƙasar. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da wannan rahoton.
Tuni dai kamfanin samar da lantarkin a Najeriya ya fitar da wata sanarwa da ke baiwa masu hudda da shi hakuri akan wannan matsala da aka samu. Kamfanoni da masu ƙananan masana'antu dai sun ce suna cikin yanayi na damuwa a sakamakon asarar da suka tafka saboda ɗaukewar wutar lantarkin. Alhaji Yusuf Ibrahim Ladan shine babban manajan gidajen Radio Prestige FM da kuma Landmark FM a jihar Niger. Ya ce rashin wutar ya sa sun tsaida shirye-shiryen gidajen rediyon gaba daya.
Muna kashe na'urorin da muke amfani da su na generator domin su huta su dan nisa saboda kar mu samu su masu samu su lalace.
Wato har tashoshin rediyon sun zama a rufe kenan.
Dole sai mun rufe mu dan bari su nufasa kafin mu ci gaba da wato watsa shirye-shiryen.
To shi ma dai Malam Murtala Bashar Tela ne da ke zaune a unguwar Limawa ta cikin birnin Mina ya ce suna cikin damuwa sosai domin kuwa aikin su ma yana neman tsayawa cik.
Don tun safe na fito akwai kama da aka yi za a ansayo ana so a je Juma'a da su, wallahi ya gagara in gama su. Yanzu a ƙarshe dai dole na ɗauko su ne na hauke ki irin namu na da da muke cewa manual ina yi amfani da shi.
To yanzu an dawo da wutan koko ba dawo da ita ba yanzu?
Har yanzu ba dawo da wutan nan ba.
Masu sharhi dai sun fara yin tsokaci akan lamarin. Alhaji Kabiru Abubakar mai jama'a ya ce duk da yake lamarin ɗaukewar wutar ba wani sabon abu ba ne a Najeriya, amma a wannan karon lamarin ya sha bamban saboda ya zo daidai lokacin da ake fama da tsadar mai.
Amma dai tsakani da Allah, kusan duk wanda zaka ga yana amfani da musamman yanzu da abin da ya shafi ainihin man fetur yana sawa a masana'antar shi ko kuma yana amfani da shi ainihin diesel, zaka ga yau in ya kunna ma na minti 10 ma manyan generator nan ba karamin ainihin kuɗi ya kashe ba. Kaga yanzu ko lita ɗaya ne mutum ya kona ai hasara ne, bari a ce ka kai lita 5-10 zuwa 20 da wani abu.
To jami'in yaɗa labarai na kamfanin samar da lantarki a jihar Niger Alhaji Adamu Muhammad ya ce suna ƙara baiwa jama'a haƙuri domin kuwa da zaran komai ya daidaita wutar za ta dawo.
Matsala ne na ƙasan gaba ɗaya, an samu system failure ne. To kuma tunda system failure ne ya shafi ko ina a Najeriya, amma muna zaton in Allah ya so ya dan abu ya yi daidai system ya yi stabilizing wutar zai dawo.
A yanzu dai jama'a na ci gaba da zama cikin haƙuri a sakamakon ɗaukewar lantarkin a duk faɗin Najeriya da ke kan gaba wajen yawan jama'a a faɗin Afirka. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, to yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Niger. Fadar Prime Minister kasar ta kaddamar da wani rangadi a jihohin kasar don fadakar da al'umma akan halin da ake ciki game da ma'adanan karkashin kasa da Niger ta mallaka. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da farashin uranium ya yi tashin gwauron zabi. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Wata cibiya ce mai suna ITPP Niger mai saka idanuwa a ma'adanan kasa a jamhuriyar Niger dake karkashin Fadar Prime Minister ta kasar ta kaddamar da wani rangadi a lunguna da sako-sako na jamhuriyar Niger don fadakar da 'yan kasar game da arzikin ma'adanan kasa da Allah ya uwace ma jamhuriyar ta Niger da suka hada da cobalt, zinare, uranium, gawai da lu'ulu'u da ma sauransu. Tawagar ta yada zango a jihar Tawa kuma na Sadu da Malam Illo Yunus Shami'i a cikin tawagar mai mukamin masani game da dokoki ma'adanai na jamhuriyar Niger wanda ya yi mini karin bayani game da makasudin wannan rangadi da suke yi.
Wani tsari na duniya bisa kan haƙo ma'adanai da yanda ake tattalin abubuwan da suka samu daga cikin arzikin da aka samu. To Niger tana cikin wannan tahiya. Bayan an tattara wannan labarin ya kamata kuma a zo a sanar da jama'a menene ma'anar duka wannan labaru da aka tattara. Menene aka haƙo karkashin ƙasa? Uranium ne ko petrol ne ko zinariya ne? Ga abin da aka haƙo. Yaya ne aka yi aka fahita da su daga cikin ƙasa? Kuma menene ƙasa ta samu?
A dai 'yan shekarun da suka gabata ne kungiyoyin fararen hula da dama suka bayyana masu saka idanu a harkokin ma'adanan kasar musamman akan kasuwancin su. Kasancewa kungiyar Rotab na ɗaya daga cikin su shi nasa ni tambayi Malam Chiroma Asaini shin ko suna da wata kididdiga a hannu game da yawan karfin uranium din da Niger ta saida ɗan shekarun baya-bayan nan.
Wannan alƙaluma ne wanda ita kankanta kamfanin wanda yake diba uranium kin yake gai. An ka dauka a 2020 abinda suka gai an hudda a Niger ton 2,900 amma su akasari yanzu su hudi za ka jin ko mai kwanta ko shugaban kasa wancan gami ya ce ton 2,000 ake ce a kyale amma ton 2,900 aka hudda kuma wannan alƙaluma kana ai samu su cikin wannan rahoto wanda kungiyar ITA ta yi akwai shi amma su kadai kamfanin su da kansu suka san miye suka hudda kaman misali rabin kilogram kudaden shi san hawa sun kai kawa dola ko a ce euro 58 da wani abu. Wannan rahoto an yo shi ne a cikin wannan jarida wadda ake cewa Financial Times. Ita ta ce kudaden uranium sun hawa sakamakon rikicin siyasa da ake yi a cikin Niger.
Duk da kasancewa jamhuriyar Niger ce ta hudu a duniya wajen mallakar karfin uranium har yanzu 'yan kasar na koken cewa ba su san dadin wannan arzikin da Allah ya uwace ma kasar ba bayan shekaru 63 da samun incin kai inji Ibrahim Musa Idi mai magana da sunan haɗin gambizar ƙungiyoyin fararen hula na jihar Tawa.
Shekarun gasatin da sun ka wuce a Niger mun san da muna da abubuwan da ake cewa uranium amma wani in ka gwada mishi ma ka ce mishi ne uranium bai san shi ba. Na ɗaya kenan. Na biyu duka shekarun gasatin ana ce mana kashi ɗaya ne ko kashi biyu ne ko kashi nawa ne na uranium amma ba a gaya mana ba kashin nan nawa ne yake kama. Mu dai wannan ba mu san uhanin shi ba kwarai kuwa.
Malam Chiroma Asaini na cewa lokaci ya yi da kasar ta jamhuriyar Niger ya kamata ta so masarrafa arzukanta na karkashin kasa kamar karfin uranium domin samun wutar lantarki.
A kasa wadda Allah ya arzuta ta da arzikin karin uranium abu na farko wanda ya kamata a gani a huddo wutar lantarki a gare shi. Tunda shi wannan kare na uranium shi ne babban sanadari wanda duk duniya take amfani da shi ta sarrafa shi ta yi wutar lantarki.
Haruna Mamman Bako na birnin Gwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako. To yanzu kuma sai rahoton mu na musamman akan hukunce-hukunce game da kararrakin zabe a jihar Plateau. Ga Zainab Babaji da karin bayani.
A cikin makon nan ne kotun sauraron kararrakin zabe a jihar Plateau ta rushe zaben 'yan majalisun tarayya guda hudu a jihar. Kujerun da kotun ta kwace sun hada da na sanata mai wakiltar kudancin Plateau Air Vice Marshal Napoleon Bali na PDP inda ta baiwa abokin karawarsa na APC kuma ministan kwadago Simon Lalong Sauran kujerun da kotun ta kwace sun hada da na mamban majalisar tarayya Benilar da Musa Bagos da Peter Dangen waɗanda dukansu ƴaƴan jam'iyyar PDP ne. Kotun sauraron kararrakin zaben na jihar Plateau bayan ta yi la'akari da dimbin kararraki da ke gabanta da kuma lokacin da take da shi don kammala shari'un, kan haka ne ta rabe gida uku. Kotun da mai shari'a Muhammad Tukur ke jagoranta ita ce ta yanke hukunce-hukuncen da suka shafi 'yan majalisun hudu bisa cewa jam'iyyar PDP ba ta da tsari na shugabanci a lokacin da aka gudanar da zaɓe. Don haka ta saba umarnin wata kotun da a baya wacce ta umarci PDP ta gudanar da sahihin zaben shugabanninta kafin a yi zaben gama gari. Barista Bitrus Fonshak, lauya mai zaman kansa ne a jihar Plateau, wanda ya mun fashin baki kan matsayar shari'ar.
PDP akwai judgment din da aka taba yi da aka ce wai su je su yi sabon congress. An yi sabon congress a Langfield a ranar 25 ga watan 9 na 2021. Aine sun zo sun monitorin wannan congress din. Commissioner of Police na Plateau a lokacin ya kawo da jiran tsaro an zo an covering security an gama zabe lafiya. An wuce wannan wurin. APC da suka nuzin zabe a Plateau sun filing cases ɗaya-ɗaya sun kai 30 da wani abu. Ground 1 na petition ɗinsu duka. Testor ce wai PDP ba ta da structure wai domin ba ta comply da judgment ɗin justice gangba. To panel na National Ancestors Assembly da ya fara ba da judgment 33 da ya wuce. Ita a from evidence da aka kawo a kotu. Sun gani PDP ba ta disobedience in court order ba. Domin akwai wani shari'a da aka yi sunan kisan Augustine Tim Cook versus INEC aka yi kisan a Federal High Court. Kotun Federal High Court ta ce PDP ta riga ta comply da order da aka ce ta yi sabon congress. Wannan Augustine nan da ya kai karan ya sake ɗaukaka kara ya je appeal kuma. Kotun Federal ta ke faɗa cewa PDP ta riga ta comply da court order. To panel na farko da judgment sati uku da ya wuce sun ce sun ga wannan judgment ne kuma ba tun kuma gaskiya ne sun yi sa ta ce PDP tana da structure Plateau. Sai panel na biyu din ne din National Assembly an fara assembly sai suka fara ba da judgment nasu to sun sai suka ce wai PDP tana kan disobedience in court order. Abinda suke amfani da shi suka dauki shari'ar tsakanin Musa Aga da dan London. To a wannan lokacin tsakani da Allah Court of Appeal din nan ba ta riga ta yanke shari'ar Timtuk din Agustin Timtuk ba. Dalilin da ya sa Court of Appeal din Nigeria da suke zama a Jos ta rusar da zaben Musa Aga aka ba dan London ya je kara tatenyo mai kala. Amma bayan wannan shari'ar an zo yin shari'ar Augustin Timkuk din wanda ya nuna cewa PDP ta riga ta complying. Wannan panel da ta fara wannan judgment din ranar Monday maimako su bi abin da Court of Appeal ta faɗa a kesin Augustin Timkuk sai sun je suna bin abin da Court of Appeal ta faɗa tun shekaru da yawa shekarun baya a kesin su ɗan London da Musa Aga.
Tun farko dai kotun ta amince da zaben dan majalisar wakilai na Basa da Jasta Arewa Musa Aga da sanata mai wakiltar arewacin Plateau Simon Watcom da dan majalisar dokoki da ke wakiltar Shandam Isaac Kwalu waɗanda dukansu 'yan jam'iyyar PDP ne. Mr. Joseph Adudu dan jarida da ke bibiyar shari'u a kotuna ya shaida mun cewa abin da ya zame da sarƙaƙiya shine yadda kotun ta amince da kujerun wasu 'yan majalisun na PDP yayin da ta kuma soke na wasu.
To abinda yake kulla mutane kai shine ita tribunal jin guda daya ne amma da shike petition din ta yi yawa shi yasa aka raba su. Tambaya da mutane suke yin ya kuma za a samu sabani game da shari'a na panel din wanda suke bayarwa. Abinda ya kulla mutane kai kenan. An kuma dai an zauna cewa game da petitions guda 33 wanda an shigo da su a wannan tribunal din wanda duk wanda suka shiga da petition ko da ma Labour Party ne ko da APC ne ko da ma wani party ne dama grand nasu guda ɗaya din nan ne shine suka shigo da petition cewa ita PDP wanda ta ci zabe ba ta da cikakken
wato ba ta da tsari kenan dama tun farko
tsari wanda tana zai ba ta karfi cewa ta cire mutum wanda zai tsaya wannan zaben. To panel ta fara ba da wannan shari'anta ta ce a'a ai shaidun da aka shigo da su a wannan karan ya nuna cewa dama PDP tana da wannan tsarin kuma ta cika kuma ta isa ta cire mutane su saya mata a zabe. Sai gashi wanda aka fara jiya kuma suka ce babu. To abun da ya kulla mutane kai kenan. Sai yanzu nan mutane tunanin mutanen da maganganun da mutane suke yin suka ce to ita kotu ne wanda take gaba wato court of appeal tana da babban aiki don ta tace ainihin abun da yake nan daidai ta fito da shi domin mutane su gane cewa ita ma ta yi adalci an kuma a samu na cewa ita demokradiyyar mu ta samu cin gama.
Shi ma mai fashin baki kan lamuran siyasa da harkokin yau da kullum kuma dan jarida Muhammad Tanko Shitu yace la'akari da yawan shari'u da ke gaban kotun ne ya sanya ta rabe kashi uku.
Kujeru kaɗan ne ba su wuce biyu ko uku ba a jihar Plateau da aka yi zaɓe 'yan majalisun dokoki na jiha guda 24 ina jin bai wuce kujeru kwaya biyu ba a cikinsu wanda ba a iya kai su korafin ƙarar zaɓe ba. To kin ga za ka ga akwai wajen kujeru 20 da kusan biyu duka akwai korafin zaɓe a kansu. Sannan akwai ita wannan majalisa ta dokoki ta tarayya wato House of Reps jihar Plateau tana da kujeru guda 8 ne. A cikin guda 8 ɗin nan duka ba wanda ba a kai ƙara cewa ana ƙalubalance ba. Duk da cewa guda biyu ne kadai jam'iyyar APC ta nasara a kai. So kotun farko da kike faɗi ta bar NPDP guda uku kamar yadda na faɗa a baya wata kotu ce daban alƙalan ne su uku kuma su kuma daban suka yanke wannan hukunci. Su a lokacin da muka saurare su sun ce su ba su zo su duba cewa ko jam'iyya ta bi ƙa'ida wajen sa shugabanninta da za su zo su gabatar da 'yan takara ba. Sai suka ce su sun zo ne su duba a'a jam'iyya ce ta sa 'yan takarar PDP suka ce a zaɓe ko kuma sun je ne sun karya dokar zaɓe suka ce a su sun zo abin da ake kira ɗan takara wato da bai da jam'iyya independent candidate suka ce to sun gamsu cewa jam'iyyar PDP ce ta sa wa'ancin 'yan takara. Su wannan mizanin suka amfani da shi kawai suka ce to duk da akwai hukunce-hukunce kuma da na faɗa na kotun babbar kotun jihar Plateau da kotun ɗaukaka ƙara da kuma kotun koli ta gabatar akan cewa dole jam'iyyar PDP ta bi wa'innan ƙa'idoji sai suka ce wa'innan ƙararraki ba su da nasaba da ƙarar zaben da su suka zo suka yi shari'a a kai. Kin ji mizan da suka auna kenan.
Me kake ganin kaman zai wakana musamman kaman shi na gwamna Lalon kana ganin kaman zai dawo ne ya karbi kujeran majalisar dattawa ko kuma dai zai ci gaba da zama shi a matsayin minista ne?
To wato kila zai je ina ne zai fi mishi daɗi domin ya rike amma dai a ji da an yanke wannan hukunci to a tsarin doka wanda ya rasa kujeran sanatan da yake kai yanzu shi sanata Bali doka ta ce ta ba shi dama nan da sati biyu zai ɗauka ƙara sannan ƙarar nan ba za ta wuce kwana 60 ba dole za a yanke hukunci. To wataƙila za mu ce Lalon zai iya jira ya ga cewa koda yana da kuɗi ya dawo ya tafi sanatan shi to ba zai gaggawan fitowa daga minista yanzu ba domin ya san dole ne za a ɗauka ƙara.
A gefe guda kuwa malami a kwalejin ilimi na TCNN Bukuru Ayuba Philip ya shawarci jama'a ne da su kwantar da hankulansu har zuwa lokacin da kotun ɗaukaka ƙara za ta kammala hukuncinta. To amma ta yaya kake ganin kaman wannan zai shafi demokradiyya a ce a kotu guda ta yanke hukuncin an yi daidai kotun gudan kuma ta ƙara cewa ba a yi daidai ba?
Kin gane alkalai sun bambanta. Waɗanda suke yin wannan tribunal na su Markom da wanda suka yi na su Lalong da su Peter Gaidan dukansu ma suna nan zamansu daban-daban ne. Kuma na ba da gaskiya fahimtansu da dubansu kuma yana nan daban. Kin san idan yanke shari'o'i kamar haka gwamnati ta fara bata ma zauna sosai ba, gwamnati an tumbuke ta an kawo su. Dole al'umma za ki ga hankalin jama'a su tashi. Ni nawa shawarar shi ne jama'a yi haƙuri hukuncin da ta yanka.
Kotunan sauraron ƙararrakin zaɓe a Najeriya dai na da watanni 6 ne kacal don su kammala shari'unsu yayin da waɗanda ba su gamsu da shari'ar ba na da damar zuwa kotun ɗaukaka ƙara don samun adalci. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Cikin labaran namu akwai abun al'ajabi guda biyu da suka faru a duniyar nan tamu. Guda ya faru ne da wata kaza ko ne abun al'ajabin da take da shi? Ɗayan kuma wani ɗan Najeriya ne ya kafa tarihi da sunansa ya samu shiga littafin da ake kira Guinness Book of Records. Yanzu kan zan kawo muku labarin shahararren dan wasan tennis din nan ne, Novak Djokovic. Ya sake kafa tarihi a ranar Lahadin da ya gabata, inda ya samu nasarar lashe kofin US Open karo na hudu, inda ya zo daidai da abin da ake kira Grand Slam na 24. Ya samu nasarar ce akan Daniel Medvedev dan kasar Rasha. Da wannan nasarar da Novak Djokovic ya samu, ya zama na ɗaya a duniya a wasan tennis. Yana da maki 11,795. Na biyu shine mai suna Alcaraz, yana da maki 8,535, yayin da Daniel Medvedev ya zo na uku da maki 7,280. Har ila yau, bayan da kofin da Djokovic ya samu, an ba shi kyautar kuɗi dalar Amurka biliyan 3. Yanzu kuma zan kawo muku al'ajabi na farko, wanda akwai wata kaza mai suna Peanut a garin Chelsea na ƙasar Amurka. Ita wannan kaza tana da shekara 1-1 har 20 da kuma kwanaki 272 a duniya. Kamar yadda yake a halin yanzu dai, Peanut ita ce kazar da take yiwa, wato ita ce kazar da yawan shekarunta ya fiye da sauran kaji da suke duniya a halin yanzu. Peanut kaza ce wanda ta kasa fasa bawon koyin da take ciki, sai da mai kazar mai suna Marcy Dewin ta taimaka mata. To tun daga wannan lokaci ne sai Mrs. Dewin ta ɗauke ta tana raunanta, domin uwar kazar ta ƙaurace mata. Kazar tana da wasu maki a jikinta masu kyau, idan an kira sunanta takan zo wajen mutum, inji cewar Mrs. Marcy Dewin mai mallakar kazar. Bari mu leƙa ƙasar Jamus, inda halin da ake ciki ƙasar Jamus ɗin ta kori mai koyar da 'yan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar, Mr. Hansi Flick, daga aiki bayan wasan sada zumunta da ya gudana tsakanin ƙasar Jamus ɗin da ƙasar Japan, inda ƙasar Japan ɗin ta zo har ƙasar Jamus ɗin ta ci ta 4-1. Shugaban hukumar ƙwallon ƙafa na ƙasar Jamus Ben Nindefof a ranar Lahadin da ya gabata ya ce ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar tana buƙatar Grand Bowl domin maida darajar ƙwallon ƙafa ƙasar ta Jamus, bayan sallamar babban kocin daga aiki, wasu masu taimaka masa guda biyu duk su ma an yi wa jarar da su. Yanzu kuma zan ƙarƙare shirin namu ne da kawo muku al'ajabi na biyu da ya faru, wanda wani ɗan Najeriya mai suna Tony Solomon ya cimma nasarar hawa dogon ƙarfen tashar gidan rediyo da ke watsa shirye-shirye. Ya hau ƙarfen ne yana ɗauke da ƙwallo a kansa. Ƙarfen yana da matakala guda 150. Ƙarfen yana kuma da tsawon mita 76. Solomon ya cimma wannan tarihi ne a garin Yanagowa a jihar Bayelsa. Ya ɗauki tsawon watanni 2 yana gwaji kafin ya gudanar da wannan kasadar. Yuha Muhammad na Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To yanzu kuma ga taƙaitattun labaran duniya.
A yau Alhamis, kotun kolin Brazil ta kada ƙuri'a ɗaurin shekaru 8-9 a gidan kaso kan mutum na farko da aka gabatar a gaban shari'a sakamakon farmaginin gwamnati a Brazil da babban birnin ƙasar a watan Janairu. Mafi rinjayen alƙalan sun kada ƙuri'a ɗaure Ercio Lucio Costa Ferreira, tsohon ma'aikaci a ma'aikatar samar da ruwa ta Sabeso, wanda aka kama a cikin ginin majalisar dattijan ƙasar a lokacin da suka yi da ramikiya a ginin majalisar bisa laifuffukan da suka hada da yunkurin juyin mulki, riƙe makami ba bisa ka'ida ba da lalata gini mai tarihi. Shari'ar dai ita ce babin farko a shari'a da ake mutane hudu da aka kama dumo da lumu da laifi a hari ga ginin majalisar. Ƙungiyoyin ayyukan ceto sun ci gaba da aiki a yau Alhamis a gabashin Libya, inda mummunan ambaliyar ruwa ta yi sanadin mutuwar dubban mutane, wasu dubbai kuma suka ɓace. Zuwa yanzu dai ba a san takamaiman adadin waɗanda suka mutu ba sakamakon ambaliyar ruwan da ta afku a ranar Lahadi. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya ambaci ministan lafiya na gabashin Libya Usman Abdeljalil na cewa an binne gawarwaki 3,000 yayin da ake ci gaba da shirin binne wasu 2,000.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Hawwa Sharif da ta karanto labaran duniya, da Fiona wadda ta hada shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyan mu Jumbe, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.